بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kike yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara mana ganin wannan yammaci na asabar takwas ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 6 ga watan 7 miladiya shekara 2022 amma Allah cikin ikon sa da kaddarawarsa ya kaddare mu haduwa a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na Wara domin ci gaba da karatu da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka littafin Ahkamul Janaiz na Al-Allama Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukakin sarki ya yi masa rahma a karatun da muka yi a satin da ya gabata muna cikin bayani ne akan abu na 11 da shari'a ta hana a yi a makabarta inda wannan shine daura damara ko mutum ya shirya kayansa takanas daga kasansu ko daga garinsu ya yi tafiya ta musamman zuwa ziyartar wani kabari ko wata makabarta wala ya kawo dalili da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tashiddu rihala illa ila thalathati masajid kada mutum ya daura kayansa ta musamman daga kasar su ko daga garin su zuwa wata kasa ko zuwa wani gari da niyyar sunan ziyara sai wa'annan masallatai ya guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisi to an kawo kan matsalar cewa shin hukuncin ya keɓantu ne ga ainihin masallatai ya kawai ko ko a'a ya shafi dukkan wani wuri mai falala wanda ake zuwa ziyararsa hanin ya shiga ciki magana mafi karfi da muka kawo shine ya shiga cikin komai da komai hanin ya shafi hatta an masallaci ne za a je ziyara in wani wuri ne za a je ziyara ko da ba masallaci bane a wurin ya shiga ciki haka aka yi ta tattaunawa araha kai muka kawo inda a ƙarshe dai wa'an suka ce ya shiga ciki wa'an suka ce bai shiga ciki ba daga cikin waɗanda suka ce ba laifi ba ne a ziyarci hatta wa'ansu musallatayya ko wa'ansu wurare akwai wanda ake ce ma Imam Haramain Abdul Malik bin Abdullah da wa'ansu daga cikin malamai na mazhabin Shafi'iyya sun tafi akan cewa ba laifi ba ne mutum ya je ya ziyarci wani wuri saboda yana ganin wurin na da falala ko yana da kima da sauransu to har ya kawo suka kawo dalilai nasu ko kuma suka ba da ansa dangane da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tashiddu rihala illa ila thalathati masajid suka ce to za su ba da ansa ne dangane da wannan hadisi ta huskoki guda uku huska ainihin na harko cewa ana nufin idan ana son a samu cikakken falala to kada a je wani masallaci ziyara kada a je wani wuri ziyara sai waɗannan masallatai ya guda uku ɗaya daga cikin masallatai na guda uku har suka yi ishara cewa ai ɗaya daga cikin ruwayoyin da suka zo akwai hadisin da ya zo cewa layan babilil motsai an ya ta'ammala yake cewa bai halitta bai kamata ba lil motsai ga wanda ke da abun hawa misalin jaki ya yi amfani da wannan jakin ya hau ya sa siddi zuwa ziyartar wani da suka ce amfani da aka yi da lafazin layan babi wannan ya hito zahiri akan cewa abun ba haramun ba ne wannan abu na harkoki huska ta harkoki nan da suka kawo ma'ana ba da ansa akan wancan hadisi huska ta biyu da suka kawo sai suka ce hadisin yana magana ne akan wanda ya yi alwashi cewa zai je sallah a wani masallaci to bai kamata ya je yi alwashin zuwa sallah a wani masallaci ba sai ɗaya daga cikin waɗannan masallatai guda uku huska na uku da suka kawo cewa wannan hukuncin ya shafi masallatayya ne kawai ba na duk wani wurin da ba masallaci ba ba laifi ba ne ka je ka ɗaura ɗamara daga inda kake daga garinku ko daga ƙasarku ka je ziyaran wani wuri wanda ke da falala in dai ba masallaci ba ne to waɗannan huskoki guda uku suka ba da ansa dangane da ainihin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la tashiddu rihala illa ila thalathati masajid kama shi malam ya fara bayani akan mai da martani da bada ansa akan waɗannan huskoki uku da suka kawo akan cewa dalilin da zai sake nan cewa abun ba haramun bane don aje ziyarta wani wuri ko aje ziyarta wani masallaci mun fara bayani akan amsar da malam ya fara badawa musamman ma dangane da ainihin Hafiz Ibn Hajar wanda ya kawo hadisi din nan na ainihin shahar wanda yake tabbatar da cewa yana nuni ainihin akan haka saboda daga cikin ruwayoyin da suka zo ta hanyar shahar din akwai ruwayar da ta zo cewa la yanbaghi lil muti an tashudda rihalihi illa ila masjidin tabtaghi fihi salah ghayra masjidil haram ya kawo wannan ruwaya Ibn Hajar ya kawo shi kan hujja da shi cewa kaga ai nan yana nunawa ne cewa bai kamata mutum ya daura damara ya daura kayansa daga kasar su ya je wani masallaci ya fito saraha nan masallaci shine malam ya ta kawo cewa to ai wannan ruwayan ma na harko dai ma bai ma tabbata ba saboda da yawa daga cikin waɗanda suka ruwaito daga shahar din ma ba su zo da wannan ƙarin ba da yawa daga cikin sahabban da aka ruwaito hadisin ta hanyoyinsu ba su zo da wannan ainihin ne ƙarin ba saboda haka a takaice yake ganin cewa wannan ƙarin bai tabbata ba to a daidai wannan gaba muka tsaya a karatunmu da ya gabata a wancan sati a yau za mu tashi ne didin gaba inda malam ke cewa thumma haba annahu hasan al-hadid malam ke cewa to dauki ma cewa wancan hadisin ko wancan ruwayan na shahar inda aka kare cewa ainihin anta la yanbaghi lil muti an anta shudda rihalihi ila masjidin tabtaghi fihi sala dauka cewa ma wannan ruwayar ko kuma shi shahar karan kansa din hasan al-hadis ne kamar yadda ibn hajar ya fada yo abun mamaki shine abinda kamar yadda muka bayani a waccan sati an samu tanakuri akan ainihin bayanin da shi ibn hajar ya bayar dangane da shi shahar din a waccan baya ibn hajar ya hito da tarjumarsa inda yake nuna cewa yana da yawan ainihin dimuwa yana da yawan ainihin wahami to amma a nan bayan ya zo ya koro wannan hadisin da yake so ya kawo hujja da shi sai yake ce ma shi shaharu din kuma hasanul hadis to shine malam yake cewa ai kaga haka bai yi ba duk mutumin da yake kamar ainihin shi shahar dabi'arsa da yanayinsa ba a cewa hadisinsa hasanul hadis ko shine malam yake cewa thumma haba annahu hasanul hadis dauka ma cewa shi shahar din hasanul hadis ne sai malam yake cewa fa inna ma yakunu kazalika inda adami mukhalafa zai iya zuwa za a iya daukan hadisin shahar din ne akan cewa hasanul hadis ne idan ba a samu mukhalafa idan hadisin sa mai saba wa sauran ruwayoyin ko kuma sauran hanyoyin da suka fito da hadisin ba اما وهو قد خالف جميع الرواة الذي رووا الحديث عن ابي سعيد سيك تيوا اما مسالر wannan karin da aka samu ta hanyar shahar cewa la yanbaghi lil muti'i an tashudda rihalihi ila masjidin tabtaghi fihi salata ghayra masjidil haram yace dukkan ruwa marwayata da suka ruwaito wannan hadisi tun daga ainihin sahabbai babu wanda yazo da wannan kari kaga kenan shi wannan ruwayar da shi shahar yazo da shi ya saba mu sauran marwayatan gaba daya bale ci wala aqarin allazina rawu an ghairihi min as-sahaba bal ma wannan ruwaya wannan karin bai zo ba a dukkan hadisi ko kuma a dukkan hanyoyin da hadisin nan ya fito babu wata hanya da ta zo da wannan ainihin kari din hatta hanyoyin da suka zo daga wa'ansu sahabbai babu wani hanya da yazo da wannan kari kamar ta kaddama bayanin malai ci kamar yadda bayanin sai gabata sai malai ke cewa fa kaifa yakunu hasanul hadis idan ko haka ne tsari idan ko haka ne abun yake to da yaya za a kira shi da su cewa hadisin sa hasanul hadis ne kamar yadda shi ibnu hajar asqalani ya fada ma hadhihi al mukhalafa tare da wannan mukhalafa sabani da aka samu akanisa da sauran ruwa ainihin hanyoyi da kuma ruwayoyi da suka fito ta sahabbai daban-daban malam yace bal wannan magana cewa ainihin hasan hadis ne huwa munkar wa ma'ana huwa munkarul hadith sai dai a ce masa munkarul hadis ne bi misli hadhihi lahala a irin wannan yanayi inda hadisi ya fito a wannan yanayin ko mutum ya fito da hadisi a wannan yanayin to bar magana cewa a ce masa ma hasan hadis sai dai a ce munkarul hadis malai ke cewa duna ayi shakkin auraidi ba tare da wani shakku ba ba tare da wani kunkuntu ba akan haka kaga malam sai kawo cewa dauka cewa hadisi ma hasan hadisi ne yake cewa wannan zai faru ne idan ba a samu mukhalafa ba to wanga kuma ruwayan karin gashi an samu mukhalafa qarara bal daga cikin ainihin hanyoyi wurin guda takwas da hadisin yazo da shi babu wani babu hanya daya da tazo da wannan kari sai hanya guda da ta fito ta hanyar shahar din bal ma ci ta hanyar shahar din ma akwai waɗanda ainihin suka ruwaito ta shi shahar din wanda da yawa daga cikin su ma ainihin ne ba su zo da wannan ainihin karin ba shine malam yake cewa adif ila zalika kama ƙara da haka cewa anna qawluhu fil hadith ba dan da ya cewa a cikin hadisi ila masjidin zuwa wani masallaci yace mai malam ya tabbata an shahri nafsa kai hatta shi shahri karan kansa abun bai tabbata ba daga wurinsa faqad zakaraha anhu abdul hamid yake cewa abdul hamid ya ambace haka daga wurin shi shahri walam yazkuruha anhu Laith bin Abi Sulaym, amma Laith dan Abi Sulaym wanda shi ma ya ruwaito hadisi ne daga ainihin shahar din, to amma kuma bai zo da wannan ainihin karin ba, wanda yake nuna cewa hatta shi a wurin shahar din ma wannan karin bai tabbata ba, don da ya tabbata a wurin sa da duk wani wanda zai ruwaito hadisin daga wurin sa zai zo da wannan ainihin karin. Na'am, Abdulhamid ya zo da wannan karin, amma Laith bin Abi Salim Sulaym bai zo da wannan ainihin karin ba, wanda yake tabbata, wanda yake nuna cewa babu tabbaci ma akan a ta hanyar shahar din wannan ma karin ya tabbata. Malai ce wa hadhihi riwayata anhu, kuma wannan ruwaya da aka samu na Laith dan Abi Sulaym daga shi ainihin shahar din, arja wannan shine yafi ainihin rinjayi, limuwafaqati hali riwayati thiqati kama arabta, saboda ko babu komai wannan ruwaya na ainihin Laith bin Abi Sulaym shi yafi dacewa, shi yafi yin daidai da sauran ruwayoyin da suka zo daga amintattun mutane babbal daga ainihin sahabbai karakan su ma. Kaga nashi ruwayar da babu wannan ƙarin, bal shi yafi ƙarfi, shi yafi tabbata bisa ga ainihin ruwayar Abdulhamid ta hayar shahar din wanda yazo da wannan ƙari din. Malai ce wa aidan, ya ƙara kuma da cewa fa innal muta'ammilu fi hadithihi, mai lura da wannan ainihin hadisi, wanda ya tsaya ya tantance ya lura da wannan hadisi, yajid fihin dalilan akhar, zai samu wani dalili kuma ala butlani zikri hadhihi ziyada fihi, akan cewa ambaton wannan ƙari a wannan hadisin bai tabbata ba. Wa huwa qawluhu, malai yace shine fadan sa inda yake cewa anna Abu Sa'id al-Khudri, cewa Abu Sa'id al-Khudri ihtajja bil hadith, ya kawo hujja da wannan hadisi, ba da hadisin da manzon Allah yake cewa la yam ainihin mai la yashuddu al-rihala illa ila salasati al-masjid, yace kada mutun ya daura dan marasa, ya daura kayansa daga garin su ko daga kasar su sai da me, sai daya zuwa daya daga cikin waɗannan masallatai ya guda uku. Abu Sa'id ya kawo hujja da shi ala shahr, akan shi shahr din, li zahabihi ila tu, a lokacin da shahr yake nuna masa cewa zai je ainihin tu, ya kawo musu hujja cewa bai dace ba, bai dace ya je ba, da wani hadisi ya kawo hujja da wannan ainihin hadisin da guda da ake magana a kansa, cewa kada mutum ya daura tambararsa zuwa wani, zuwa ainihin da niyyar ziyara sai ɗaya daga cikin waɗannan masallatai yin guda uku. To abinda malam yake kokarin ishara a kansa, da wannan ruwayar ta tabbata, wannan ƙarin ya tabbata cewa manzon Allah ya ce ne la yanbaghi lil muti'i an tashudda rihalihi ila masjidin tabtaghi fihi salah, inda ya tabbata ne to da Abu Sa'id al-Khudri bai kawo mushi ainihin shahru hujja da wannan ainihin hadisin, saboda tur ba masallaci bane, ashe ko inda ana wannan ƙari na cewa ana nufin ne zuwa wani masallaci, kada ka je wani masallaci ake nufi kawai, to da bai kawo masa hujja da cewa bai dace ya je ba, saboda manzon Allah ya hana, saboda inda shi shahar yace za su je ko ya je ba masallaci bane, tur ne, dutse ne a wurin ba masallaci bane, amma duk da haka ya kawo masa hujja da wancan hadisin, wannan yake nuna cewa hadisin ba ya ke bantu bane ga ainihin masallaci, ma'ana duk inda za a je da sunan ziyara, da suna a yi tafiya a je wurin, to ya shiga ciki, saboda haka an hana. Kaga wannan yake tabbatar da cewa hatta wannan ƙarin ma bai tabbata ba, saboda ga Abu Sa'id ya kawo ma shi shahru hujja da wannan hadisin, kuma shi shahar din bai ce a'a, ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za a je wani masallaci bane, ba wai ainihin wani wuri ba. Malai yake cewa balau kana fihi hazihi ziyada, a lokacin da Abu Sa'id ya kawo ma shi ainihin shahru hujja da wannan da hadisi, da akwai wannan ƙarin a cikin hadisi, allati takhusu hukmuhu bil masajid, wanda hukuncinsa yana takaita ne da masallatayya, inda akwai wannan ƙarin, inda wannan ƙarin ya tabbata sai a ce ana nufin kada ka je wani masallaci ne kawai, masallaci ake nufi kawai, ba'ana duk inda ba masallaci ba bai shigo ciki ba, ko da ka je ziyara a kan wuri. Yace duna sa'il mawadi al-fadila, banda sauran wurare waɗanda suke falala, suke da falala, amma jaza li Abi Sa'id radiyallahu anhu, da bai yi ga ainihin shi Abi Sa'id yadda Allah ya tabbata gaishi an yahtaju bihi alai ya kauma ainihin shi shahru hujja da wancan hadisin ba li'anna tura laysa masjidan saboda tur ba masallaci bane kuma shi shahada yace sun je tur ko kuma za su je tur sai Abu Sa'id yayi masa inkari yace kada su je saboda me sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada wani wanda ya daura kayansa ko ya hau abun hawansa da sunan ziyara sai ɗaya daga cikin waɗannan masallacin ya guda uku da sai sharin yace masa ai akwai ƙarin da manzon Allah ya nuna cewa kada a je wani masallaci to amma tun da bai ce musu haka ba ya nuna ya tabbatar da ke cewa kenan wannan ƙarin bai tabbata ba wa inna ma huwa al-jabal al-muqaddas saboda tur dutsi ne wanda yake abin tsarkakewa allazi qallama Allah ta'ala Musa alai ko a inda Allah madaukakin sarki yayi magana da annabi Musa wala yashmiluhu alhadith inda da wannan ƙarin ya tabbata da sai a ce wannan wurin bai shigo cikin hanin ba law kanat ziyada thabitah da dai wannan ƙarin ainihin ta tabbata fiha a ciki wala kanat istidlali abi sa'id bihi da sai kasance kawai hujja da Abu Sa'id yayi wa shi shahar din cewa bai dace ba su je wurin wannan dutsin ba wa halata hazihi tare da cewa wannan ƙarin ya tabbata a wurin wahaman sai zamo ainihin wahami ne ga shi Abi Sa'id ga shi Abi Sa'id din to amma saboda bai tabbata ba saboda haka ba za a ce masa ainihin wahami ba la yuqalu an yaskuta anhu shahar da ƙarin ya tabbata lokacin da Abu Sa'id Khudri ya kawo hujja da waccan hadisin wa shi shahar din cewa kada ya je wurin wannan dutsin to da shi shahar din bai shiru ba da ya mai da martani cewa ai manzon Allah ya ce masallaci ne kada mutum ya je wani masallaci saboda haka duk inda ba masallaci ba bai shiga ciki da ya masa inkari haka da ya kawo masa da wannan dalili amma saboda rashin tabbatar sa shi yasa yayi shi wa man kana ma'ahu da waɗanda suke tare da su a wannan lokacin da ma'ana wanda suke tare da shi shahar din da sun kawo masa hujja cewa ai ana nuhin masallaci ne kawai da wannan ƙarin ya tabbata wa kullu hadha yu'aqidu al-butlan hadhihi ziyada mala yace dukkan waɗannan abubuwan gaba daya suna tabbatar suna karfafar da cewa wannan ainihin ƙari da aka yi cikin wannan ruwaya na cewa ila masjidin tabtaghi fihi salah bai tabbata ba wa annaha la aslu laha bata da asali an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa thabata mimma taqaddama sai tabbata kenan ga abin da ya gabata annahu la dalil yuhassisu alhaditha bil masajid babu dalilin da zai kebanci cewa hadisin hukuncin sa ya kebantu ne ga masallatai ya kawai cewa bai da halitta ka daura dan mara ka daura kayanka da niyan zuwa wani masallaci kai sallah kai ibada sai ɗaya daga cikin waɗannan masallatai ya guda babu dalilin da yake bace cewa hukuncin ya takaitu ne ga masallaci ya kawai a bal ya shafi duk ɗin hatta inda ba masallaci ba inda duk dai za a je da niyyar ziyara da niyyar akwai albarka a wurin da niyyar neman tabarruki da niyyar neman falala ya shafe shi saboda ba hadisin babu abin da ya takaita shi ga masallaciya mallaci ce fal wajib saboda haka abin da yake wajibi albiqa wa ala umumihi abar hadisin akan umumin sa bana ya shafi ko ina da ko ina duk inda za a je da niyyar ziyara ya shafe shi allazi zahaba ilayhi abu muhammad wanda abu muhammad yaje ainihin akan sa abu muhammad jawabni yaje akan sa wa man dhukira ma'ahu da wa'anda malaman da aka ambata tare da shi suka je akan haka cewa wannan hadisin ya shafi ainihin ko ina da ko ina bai takaitu akan ainihin abin da ya shafi masallaci ya ba kawai wa huwa alhaq mala yake cewa wannan shine gaskiya to wannan jawabi ko kuma wannan ansa martani da malin yayi yayi martani ne akan dalili na uku da su wa'ancin malaman suka kawo saboda dalili na ukun suke cewa abin da ake nufi da hani a wancan hadisi ya shafi masallacin ya ne kawai to kaga sai sun kawo huskoki guda uku da malam zai fara mai da martani sai ya ɗauki huska ta uku ɗin tukun sai fara mai da martani a kansa saboda haka sai malam yake cewa baqiya alaina aljawab ala jawabihim alawwal wa thani saboda haka yanzu abin da ya rage mun mai da martani mun ba da bayani akan ansa ta uku ko kuma jawabi na uku da suka yi yanzu saura abin da ya rage jawabi na harko da kuma ainihin jawabi na biyu kada mun manta jawabi na harko shine cewa ana nubi idan ana son cikakken falala to kada a je ziyara wani masallaci sai wa'annan masallatai guda uku da kuma lafazin da suka kawo cewa ai a cikin ruwayoyin akwai wanda ya kawo cewa la yanbaghi lil muti lafazin la yanbaghi din nan yana nuna abin zahiri ba haramun bane wannan shine jawabi na harko da kuma shine na biyu da malam zai dauka ya bada ansa ainihin akan sa da kuma ainihin na biyu cewa hadisi ya keɓantu ne ga wanda yayi alwashi ko kuma ga wanda zai alwashi kada mutun yayi alwashi cewa zai salla ko wata ibada a wani masallaci sai ɗaya daga cikin waɗannan masallatai guda uku na biyu kenan to yanzu bayan ya dauki na uku zai dauki na huɗu yace fa aqul mala sai ce sai in faɗa bana na ɗaya jawabi akan bayanin da suka yi akan huska ta huɗu yace inna hazal jawab saqitun min wajhayn wannan jawabin da suka yi jawabi ne wanda ya faɗi kasa ainihin warwas ya faɗi kasa babu nawai me yasa muka ce ya faɗi kasa babu nawai yake cewa ta fuskoki guda biyu ne da dauki menene ainihin jawabin cewa in ana neman cikakken falala da kuma cewa tunda a cikin hadisin ya zo da lafazin la yanbaghi yana nuna abin ba haramun bane to shine yake cewa wannan jawabin ya faɗi kasa warwas ya faɗi kasa babu nawai ta fuskoki yace ta fuskoki guda biyu za a tabbatar da haka al-awwal huska harko anna lafzan allazi ihtaju bihi lafazin da suka yi kawo hujja da shi wa'ancin malamai suka kawo hujja da shi cewa la yanbaghi kamar da ya gabata cewa la yanbaghi lil muti an tashidda rihalihi cewa lafazin la yanbaghi yace ghayra thabit fil hadis na harko dai ma wannan lafazin ma la yanbaghi karantansa a hadisance bai ma tabbata ba na harko dai tukun bai ma tabbata ba me yasa sai malin ke cewa li'annahu tafarrada bihi shahar saboda wannan shahar dai da ake magana akan sa shi ya kadaitu da shi duk daga sauran sahabbai gaba daya da hadisin ya fito ta hanyar su babu wanda ya fito da lafazin la yanbaghi sai shi shahar kawai malin ke cewa wa huwa dha'if kuma shi shahar din dha'ifi ne kamar sabaka bayanuhu kamar yadda bayanin sai gabata wannan huskan hukuku kenan amsan da za a bayar cewa lafazin ma la yanbaghin ma bai ma tabbata ba a cikin hadisi saboda dalilin banda shi shahar babu wanda ya zo da wannan lafazin a cikin wannan a duk hanyoyi da hadisin ya fito a tsani malai ya ce na biyu haba annahu lafzu sabit ya ce dauka ma cewa lafazin ya tabbata ka dauka cewa wannan lafazin la yanbaghi din ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi amfani da wannan lafazin la yanbaghi sai ce fala nusalli wa annahu zahir fi ghairi tahrim tare da haka mu tabbatar ma mu dauka ma ya tabbata to mu ba za mu sallama cewa duk inda aka zo da lafazin la yanbaghi yana nufin abin zahiri ba haramun bane ba za mu sallama ba ainihin akan haka bal la aqsu huwa sawab malai ce bal akasin haka ma shine daidai ma'ana a dauki cewa menene tunda su abin da suka ce tunda ya zo da lafazin la yanbaghi ba haramun bane sai ce to akasin abin da suka faɗa shine ma daidai menene akasin abin da suka faɗa cewa abin haramun cewa lafazin yanbaghi la yanbaghi yana dauka ainihin me haramun ba kamar yadda suka ce lafazin la yanbaghi baya nuna haramcin abu a sai malai ke cewa bal akasin haka ma a nuna cewa ma yana daukan haramcin ma shine yafi zama wadidi malai ce wal adillatu ala zalika min alkitabi was sunna kathira dalilan da suke tabbatar da haka cewa lafazin la yanbaghi yana nuna haramci akwai su da yawa a cikin qur'ani akwai su da yawa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce ajtazi'u bi ba'dihā bari in dan yanko sashi daga cikin waɗannan dalilan a cikin alqur'ani a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da cewa ta lafazin la yanbaghi babban abin da yake nunawa shine haramci ba wai yana nuna ainihin rashin haramci ba bal yana nuna haramci sai malai ya kawo cewa qauluhu ta'ala yace dauki maganar Allah madaukakin sarki a cikin suratul furqan Allah yake cewa qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattaqiza min dunika awliya. Bayan Allah madaukakin sarki ya ce ainihin a antum adlaktum ibadi haula'i amhum dallu sabi. To sai suka aya ta gaba sai suka ce su qalu subhanaka, sarki ya tabbata gare ka, ma kana yanbaghi lana, bai dacewa gare mu. Kaga ai amfani da lafazin me yanbaghi, bai dacewa gare mu an nattakhiza min dunika awliya, muliki waninka kai Allah, muliki waninka a matsayin majibinci. Kaga sai aka yi amfani da cewa la yan ba ma kana yanbaghi, kamar dai la yanbaghi din. To idan ka ce duk inda la yanbaghi ya zo zai bada ma'anan abun ba haramun bane, to sai dauka kenan a wannan ayar cewa da suka ce subhanaka ma kana lana an nattakhiza min dunika awliya, bai dace gare mu ba muliki wani ba kai ba a matsayin majibinci. Kenan sai dauka cewa kenan rikun wani Allah a matsayin majibinci ba haramun bane, tunda ai amfani da me la yanbaghi. Abinda malam yake so ishara kenan ainihin gare shi, yace in ka dauke shi abinda zai bada kenan, ga riki wani Allah a matsayin majibinci ba haramun bane, tunda ai amfani da me lafazin ma kana yanbaghi lana. To kaga abu na hurko kenan da malam yake nuna cewa rusa wannan magana cewa dogara ga lafazin la yanbaghi wurin a nuna cewa abun ba haramun bane kwata kwata bai yi ba, saboda gana an ce ba kana yanbaghi ga abin da yake haramun ne kuma kai shi. Kowa ya yarda cewa ka riki wani wanda ba Allah ba a matsayin majibinci haramun ne, babu shakka akan haka. To da aka zo ta'abiri akan sa, sai aka yi amfani da lafazin ma kana yanbaghi lana. Kaga abu na hurko kenan akan haka. Sai malam ya ce abu na biyu, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa la yanbaghi an yu'adhiba bin nari illa rabbun nar, yake cewa baya kamata bai dace ba ai azaba da wuta sai ubangijin wuta. Kenan ma nan za a dauke shi a matsayin me, a matsayin ba haramun bane. Kuma idan aka dauke shi ba haramun bane a matsayin ainihin hani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a ka'ida ta usuliyya, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ayi kaza ko kaza bai dace ayi ba, tashin fare abinda ake daukar sa ana daukar sa abin a matsayin haramun ne, sai in wani dalili yazo ya fayyace cewa abin ba haramun bane ko ya maida shi makaruhi ko wani abu makamancin haka, amma tashin fare dai ana daukar sa a matsayin haramun. To anan babu wani ainihin qarin da ya nuna cewa abin wannan umkani cewa ainihin ba haramun bane, saboda haka dole a bar shi a matsayin haramun. Kuma gashi ai amfani da lafazin la yanbaghi. Malam yace rawahu Abu Dauda, Abu Dauda ya ruwaito wannan hadisi nan ba hadisi na 2675 min hadisi Ibn Mas'ud wa Darimi, hadisin Ibn Mas'ud wa Darimi, Imam Darimi ya ruwaito hadisi, ya zo da hadisin al-Littafin Sujuzi na Bishahi na 222 min hadisi Abi Huraira, a hadisin Abi Huraira. Abu na gaba na uku kuma malam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin cewa la yanbaghi li sadiq an yakuna la'anan, baya kamata ga ainihin wanda yake sadiq ya kasance mai yawan la'anta. To wannan ma ainihin hani ne wanda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Imam Muslim ya ruwaito shi, wannan ma babu wani dalili da ya nuna cewa ba haramun bane. Abu na gaba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna sadaqata la tanbaghi li ali muhammad, cewa sadaka, sai manzon Allah ya yi amfani da lafazin la tanbaghi, ba ta ainihin halatta ga ainihin mutanen gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan shi ma ya fito karara a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda sahabbai suka fahimta akan wannan magana cewa haramun ne wa'anda suke mutanen gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, to ci wani abu na ainihin me na sadaka. To kaga amma duk da haka sai aka yi amfani da lafazin cewa la tanbaghi. Kaga dukkan wa'annan dalilai ne wa'anda suke nuna cewa lafazin la yanbaghi ko la tanbaghi baya nuna cewa abu ba haramun bane, baya nuna a cewa abin zahirinsa ba haramun bane don an yi amfani da lafazin la yanbaghi ko la tanbaghi. Abu na gaba ke cewa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yanbaghi li 'abdin an yaqula innahu khairu min yunus bin mata, kaga ainihin me baya halatta ga wani bawa yace shine mafi alheri bisa ga yunus dan mata. Kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka, wannan yana nuna haramci ne, ba abin da ke nuna cewa ba haramun bane. To kaga amma dai duk da haka yayi amfani da lafazin la yanbaghi. Rawahu Buhari, Imam Buhari ya rawaito wannan hadisi. Abinda dai ake son a kokari a nuna ma shine ka gane cewa amfani da waɗancan malamai suka yi amfani da dogara da suka yi da cewa ai a ruwayan ya zo cewa layan bagi, tunda ya zo layan bagi yana nuna cewa abin ba haramun bane, shine ma da ya nuna cewa kwata-kwata babu wani dalili a shari'ance ko a luga wanda ke nuna cewa lafazin layan bagi baya nuna haramci, baya nuna cewa abin da aka siffanta da haka ba haramun bane, ba abin da ke nuna haka. Saboda haka ya tabbatar da ainihin haka. Sai malam yake cewa al-thalis, wuska ta uku, yace hab annahu zahiru fi ghairi tahrim, dauka lafazin cewa layan bagin ma yana nuna ainihin zahiri, yana nuna cewa ainihin akasin haramci ne, ma'ana baya nuna haramci. Malam yake cewa fa huwa yadullu ala karaha, kenan nan zai nuna akan karhanci kenan, ma'ana in ma aka dauke cewa ba baya nuna maka'a yani haramci, to dole dai al-akallan kace yana nuna karhanci. Sai malam yake cewa wahum, su kuma waɗancan malaman da suke yi amfani da wannan suke nuna cewa ba laifi a je ziyartan wani wuri wanda ba waɗannan masallatai yan guda uku ba, shine malam yake cewa wahum su la yaquluna biha, su karan kansu a wurin su kwata-kwata cewa ka je wani wuri ma ka yi ziyara inda ba waɗannan masallacin ba, masallatai yan uku ba, su a wurin su ba bai ma ko kai cewa makaruhi bane, basu ma ko dauke shi akan matsayin makaruhi bane. Malam yake cewa idan ka dubi fi sharhi Muslim li Nawawi, dauki littafin Imam Nawawi wanda yayi ma ainihin littafin Muslim sharhi, yace ka dauka, yace abinda a cikin sharhi da shi Imam Nawawi yazo cikin wannan hadisin da yake shi ma dan mazhabin Shafi'iyya ne, da yazo a wannan hadisin sai yake cewa a ƙarshen bayanin da yayi sai ce as-sahihu inda ashabina, yake cewa abinda yafi inganta a wurin mutanenmu annahu la yahrumu wala yukra, cewa ba haramun bane zuwa ziyartan wani wuri ba ma makaruhi bane. To kaga bala ya kawo wannan ne cewa idan ma ka dauki cewa la yanbaghi baya nuna haramci, alal akallan ka ce masa yana nuna karhanci. To tunda yana nuna karhanci, su kuma waɗancan malaman da ake maraddiyan akan wannan maganan, su a wurin su abun ma ko kaiwa makaruhi bai kai ba, bai kai kai makaruhi ba, sai kawo da lai cewa abinda Imam Nawawi ya fada a sharhin sanalitahi Imam Muslim. Malam ce fal hadithu hujjatun alaihim, to ka dai sani cewa wannan hadisin ma hujja ne kai, koda wanda ke da wannan ƙarin ma la yanbaghi lil mutai har zuwa ainihin karshe yake cewa koda shi din ma da wannan ƙarin hadisin yana zamowa hujja ne a kansu, ala kulli hali ta kowane ainihin hali, ma'ana hujja ne ainihin a kansu akan kowace hali, hujja ne ainihin a kansu. To wannan martanin da malam ya mayar kenan a jawabi na harko da suka yi, kada mu manta mai bayani cewa da malam zai kawo jawabinsa mai da zai mai da martani sai fara daukan jawabinsu na uku ya mai da martani, yanzu sai dauki jawabi na harko kuma sai mai da martani. Abin da ya rage shine ainihin me jawabi na biyu ya mai da ainihin martani a kansa, shine inda yake cewa inna hazal jawab kallazi qablahu saqitun al-i'tibar, yake cewa wannan ma ma'ana jawabinsu da suka yi na biyu, me jawabi da suka yi na biyu shine cewa wannan hukuncin ya shahi makhsus ne ga wanda yayi alwashi, ma'ana baya kamata baya halatta mutum yayi alwashi zai je ya ibada a wani masallaci ko a wani wuri sai a waɗannan masallatai yan guda uku, ma'ana hukuncin bai shafi kowa da kowa ba sai wanda yayi alwashi, shine jawabin da suka kawo na biyu. Shine ce malam yake cewa to shi ma wannan jawabin da suka kawo na biyu kamar wanda ya gabace shi ne kamar na harko ne, shi ma ya fadi babu na wai, ma'ana ainihin babu wani itibari akan sa, li'annahu la dalili ala tahsis, saboda babu dalilin da yake nuna ainihin cewa an tahassusisa ne ga wanda yayi alwashi, babu dalilin da yake nuna haka. Wal wajib, malam yace abin da yake wajibi albiqa'u alal umum, hadisin akan cewa ya shafi komai da komai, komai ya shiga ciki. Malam ce la siyama wa kad ta'ayyada bi fahmil sahaba allazi rawahu al-hadith, yake cewa musamman ma abinda ainihin yake karfafa shi shine fahimtar da sahabbai suka yi ma ainihin hadisin, kenan cewa ya shafi komai da komai. Yace sai kawo kaman misali hadisi Abi Busra, kadan manta Abi Busra ya gamu da wa, ya gamu da Abu Huraira, yake tambayan Abu Huraira daga ina kake, ina ka hito? Sai Abu Huraira ya ce masa mun hito ne daga ainihin to. Sai Abu Busra yake cewa da na hadu da kai kamin ka je wannan wurin, da baka je ba. Sai ka masa dalili shine wannan hadisi. Kaga ashe Abu Busra sahabi ne, shi fahimtarsa ya shafi cewa wannan hadisin ya shafi ko ina, ba wai sai musallaci ya ba kawai, ba sai wanda ya alwashi ba kawai, da wannan da musallaci da inda ba musallaci ba duk ya shiga cikin ainihin ne gaba daya. Wa Abi Huraira wa Ibn Umar, da Abi Huraira da Ibn Umar, abinda yasa ya kawo Abi Huraira, saboda Abi Huraira lokacin da Abu Busra ya ce masa wannan magana kuma ya kawo masa hujja da wannan hadisi, bai masa inkari ba. Kaga shi ma Abu Huraira fahimtarsa ya yadda da wannan fahimta na Abi Busra akan wannan, akan kawo hujja da wannan hadisi. Wa Ibn Umar, haka Ibn ainihin Umar, shi ma abinda yaje kenan. Shi ma kada mu manta a baya mun karanta hadisin da wasu da zasu je wannan fur suka zo su nemi shawaran shi ainihin Ibn Umar, sai ya ce musu kwata kwata kada su zo wurin. Kaga shi ma da zai kawo hujja, sai kawo hujja da dai wannan hadisin. Kaga shi ma Ibn Umar fahimtarsa ta je cewa hadisin ya shafi kowane wuri, ba wai sai ainihin masallaci ba kawai, ba wai sai wanda ya alwashi ba kawai, shi ma fahimtarsa ya je akan haka. Wa Abi Sa'id, ga kuma ainihin Abi Sa'id wanda suka yi magana da shi ainihin shahar, yake ce masa kada ka ji, saboda ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, in saha anhu idan ya inganta daga wurin su. Faqad istadallu jami'an bihi, dukkan su sun kawo hujja da wannan hadisin, ala man'i min as-safar ila Tur, cewa kada wani haramun ne mutum ya tafiya zuwa ga wannan dutsen Tur da niyan ziyara, da niyan ainihin wani ibada a wurin. Wa hum azra bil murad minhu min ghayrihim, su suka bi dacewa da fahimtar hadisin ma bisa ga ainihin wani su, sun bi kowa dacewa da fahimtar hadisin bisa ga wani su. Walizalika qala sana'ani, saboda haka ma Imam sana'ani ya faɗa a cikin littafin sa Subul Salam juz'i na biyu shahi na 251, yake cewa wa zahaba al jamhur ila anna dhalika ghayra muhrim wastadallu bima la yanhad, yake cewa Imam sana'ani a cikin Subul Salam sai ce zahaba al jamhur, jamhur din malamai sun tafi akan ila anna zalika ghayra muhrim, cewa zuwa ziyartar wani wuri wanda ba ainihin masallatai nan guda uku ba haramun bane. Sai bayan cewa wastadallu, sai suka kawo hujja, suka kawo hujja bima la yanhad, da dalilin da baya da ainihin ne, baya da kima, baya zaburarwa. Kai da kaji dalilin, ba za ka dalilin ba zai gamsar da kai ba, ma'ana dalilin da baya gamsarwa. Kenan me shi me yake nunawa, shi Imam sana'ani shi ma bai yadda da cewa ainihin zuwa ziyartar wani wuri wanda ba ɗaya daga cikin masallatai nan ba cewa ba haramun bane. Wa ta'awwalul ahadith, sai Imam sana'ani yake cewa sun tawilin waccan ainihin hadisul bab din ne bi tawil ba'ida, da wani tawili wanda yake bai da alaka ta kusa da ma hadisin kwata kwata gaba ɗaya. Wala yanbaghi ta'wili illa ba'da an yanhadda ala khilaf ma awwaluhu dalil, yake cewa wala yanbaghi ta'wil, kuma bai dace ai ainihin ta'wilin ba illa ba'da an yanhad, sai in dai sai bayan dalilin ya zama dalili ne wanda yake mai karfi, ala hilafi ma awwalu, sabani yadda ainihin suka ainihin fassara shi na dalili ainihin akan haka. Saboda haka abinda shi ma Imam sana'ani ya zo da shi kenan dangane da wannan ainihin bayani, shi ma ya je akan haka cewa ba dalili babu dalilin da ke nuna tahsisin abin, saboda haka haramun ne zuwa ziyartar wani wuri, musamman ma za ka je ne inda za a ce ka yi tafiya, ka je da niyan ziyara da niyan ibada a wurin, baya halitta ainihin akan haka lokaci ainihin. Na'am, to saboda haka sai mu tsaya a nan, insha Allah karatu na gaba sai mu tashi daga wannan ne. Sai dai ina gani ya kamata a ce gobe ma dakatar da karatun saboda gobe 9 ga wata akwai azumin tasu'a wanda insha Allah kuma yadda kujiya mun bayani a musallaci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azumin ashura kuma alwashin cewa idan Allah ya kai shi badi sai ya hada da ainihin me tasu'a a tasu'a da kuma ai ashura gaba daya hikima biyu ne a cikin a hikima ta farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa in shekara ya zagayo zai sai dai shekaran bata zagayo yana rayuwa ba hikima ta biyu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku saba wa ainihin yahudawa kuma su suna yin ranan 10 ga wata ne kawai saboda haka shi yasa aka ce a saba musu idan baka samu yi ranan 9 ga wata da 10 ga wata ba in kai ranan 10 ga wata sai ka hada da ranan 11 ga wata saboda a samu wannan mukhalafa din amma dai abin da yafi kai kokari kai shi 9 ga wata da kuma 10 ga wata wannan shi yafi dacewa saboda haka akan haka gobe insha Allah babu karatu saboda wannan azumi na tasu'a dama jibili tani ne dama ba mu ainihin karatu da fata Allah madaukakin sarki ya abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da shi kurakuran da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon azumta wa'annan ranuka kuma ya ba mu ikon ikhlasi alherin dake cikin larin dake cikin Allah ya tabbatar mana da shi wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi